الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin wata Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidaita shekara 2025 miladiya. A yau insha Allah za mu yi madarasi na 11, kuma muna cikin suratul anfal, muna ƙarshen suratul anfal. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 66, sai kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 67, inda Ubangiji Allah ke cewa amma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ma kana lin-nabiyyin an yakuna lahu asra, bai dace ba ga wani annabin Allah ya zama ya samo ribatattu a wajen yaƙi. Kafirai da aka ce aka yaƙi aka ci galba a kansu, aka kamo su aka ribato su, a ce ya karɓi fansa ya sake su ba. Hatta yuskina fil ardi, har sai ya yawaita kisa a bayan ƙasa, wato sai ya halakar da kafirai da yawa, ya karya dukansu. Don ya ga dama daga baya idan ya yi yaƙi ya samo fansa, shikenan sai ya fansa abin nan, ya samo ribatattu, sai shikenan ya ba su fansa su fanci kansu da kuɗi. Amma a farkon al'amari, kafin a ji wa kafirai ciwo da yawa, to kaskace sai ya kamata a yi wa'inda aka kamo su. Wajen araba duniya, Allah ta lace kuna son ɗan abin duniya ne, shi yasa kuka karɓi fansa kuka sake su. Wallahu yuridu al-akhira, Allah ko yana son ku samu wato lada na lahira da kashe abokanin gabanku da za ku yi. Wallahu azizul hakim, Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne a cikin al'amuransa. Wannan ayan tana zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da suka karbi fansa na wa'inda suka ribato a yaƙin Badar. Mun san yaƙin Badar an kashe mutum 70, kuma an ribato mutum 70. Wa'inda aka kashe dai su an kai su lahira su Abu Jahal. Wa'inda aka ribato mutum 70 kuma an kamo su aka kawo su Madina. To da yake ba a taɓa wani yaƙi babba wanda aka ribato fursunonin yaƙi irin wannan ba. To sai ake ta tattaunawa yaya ya kamata a yi da waɗannan fursunonin yaƙi. A kashe su ne a rage ɓarna, ko kuma su fanshi kansu su kawo kuɗi musulmi su yi amfani da kuɗin su sai makamai su ƙara ƙarfi. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi shawarin su fanshi kansu da kuɗi. To shine Ubangiji, sai suka fanshi kansu da kuɗin, shine Ubangiji Ta'ala a nan da yake cewa da ba haka ya kamata a yi ba, da ya kamata ku kakkashe su ne kawai. Domin sauran Larabawa mushrikai Qurayshawa su ji labarin fa kun kashe mutum 140 maimakon mutum 70 kawai, 140 aka kashe, wannan zai fi ba su tsoro. Amma inda a ce an yi wani yaƙi wanda aka kakkashe kafirai da yawa, to daga baya babu laifi, sai ku ba su zaɓi ko su fanshi kansu ko kuma a sake su. Amma a irin yanzu a farkon al'amari da bai kamata a yi haka ba, amma Allah Ta'ala ya fi musu saboda babu wahayi akan wannan ijtihadi suka yi suka yi kuskure. Kuma lokacin da aka gama yaƙin Badar ɗin aka kama waɗannan ribatattun, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbansa saboda shi ma ba wani wahayi da ya sauka masa na hukuncin waɗannan mutane. Sai yake shawartar sahabbansa, yaya kuke gani? Allah dai ya ba ku dama kun kama waɗannan kafiran, ga su nan a hannunku, me kuke gani, mu kashe su ko su fanshi kansu ko mu sake su? sai na amar ya tashi ya ce ya rasulullah idrib anaqahu ka bugi wuyan su kawai ka bugi wuyan su ma'ana ka kakkashe su ni wannan shine shawara ne manzon Usman ya sake cewa sai kauda kansa bai ce ido bai ce aya ba sai ya sake cewa ya ayyuhan nasu inna allaha qad amkanakum minhum wa hum ikhwanukum bil amr ya ku yan uwa ya ku mutane Allah ya ba ku dama kun kama Quraysh wannan da su mutum 70 suna hannu sai yanda kuka ga dama za ku yi da su kuma yan uwan ku ne jiya wato lokacin da ake Makka kenan kafin musulunci to me kuke gani sai na Umar ya sake tashi yace abuge wuyan su kawai mana a kakkashe su kawai idrib anaqahu manzo Allah ya kauda kansa sannan ya sake faɗa irin abin da ya faɗa da ya za mu yi da mutane nan to anan ne sai Sayyidina Umar ya tashi Sayyidina Abu Bakar sai ya tashi yace ya rasulullah nara anta afuwa anhum wa taqbala minhum alfida ya rasulullah abinda muke gani ka musu afuwa ka karfi fansa kowa ya fanshi kansa ya kawo kudi ya fanshi kansa sai ya sake su kawai ni ina ga ka zai yi dan za a yi amfani da wannan kudin a samu karfi shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar ya ba da wannan shawara irin bacin ran da yake ciki na wa'annan mutane sai ji ya sauka masa shi ga yadda ɗaya da yake kowa ya fanshi kansa kowa aka yanka masa kuɗi wanda zai fanshi kansa shi ne ake shi ko maka to bayan an yi wannan ne sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayat ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra bai dace ba ga annabin Allah ya ribato kafirai a wajen yaƙi sannan ya ba da fansan su ba fa iya ba da fansan su a nan din ba amma haka magana ne hatta yusina fil ard hatta ya halakar da kafurai da yawa a bayan kasa shine ma'anar hatta yusina fil ard abin da yasa ayan ta sauka bayan faruwan wannan abun saka ce to wannan da an bi shawaran sayyidina Umar da yafi a wannan lokacin to shine Allah ta'ala yake cewa kuna son abun duniya ne za ku zo kuna karɓan fansa to kaga ko ba don duniyar su kai ba dai to tunda sun karɓi wani abu sun sake su a wannan lokacin ko ba a shir'anta hakan din ba don daga baya an shir'anta kamar da za mu yi bayani daga baya to sai zama na kamar an zarge su ko suna son abin duniya ne shi yasa suka karɓi wannan fansan Allah ta'ala ya ce abin duniya mai bushewa ne abin duniya ɗan kaɗan ne ba wani uba ne wallahu yuridul akhira Allah yana son ku samu lada ne na lahira addinin Allah ya daukaka ku kashe abokanin gaban kuma wallahu azizun Allah mabuwayi ne ba abin da ke gagaransa shine mai rijayi ba a rijayansa sannan hakimu mai hikima ne a mulkinsa a wajen shirya al'amuransa to daga nan aka gane cewa Sayyidina Umar fa mulham ne wato ana masa ilhama abu in ya faɗi abu to kuma Qur'ani sai ya sauka ya goyi baya to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake walaula kitabun
laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum bima akhadtum 'adhabun 'adheem
ubangiji ta'ala yake laula kitabun ba don hukunci ba min Allah daga Allah sabaqa da ya gabata ba wato ba don Allah ta'ala ya riga ya kunce a can baya ba cewa bai zai azabtar da wanda ya kuskure a wajen ijtihadinsa ba ijtihadi ya kai kun kuskure bai zai azabtar da kowa ko kuma ya riga ya halatta muku ganima da abin da za ku karɓa a wajen wanda kuka ribato da yaki an riga an halatta ba don haka ba da masakum fima akhadtum azabun azim da masakum azabun azim da azaba mai girma ya shafe ku fima akhadtum cikin abin da kuka karɓa na wannan fansa amma la riga ya hukunta dama halal ne sai dai annan ne da bai kamata a yi ba ko kuma ya hukunta in kai ijtihadi kai kuskure Allah bai zai kama ka ba domin babu ganganci wato ainihin a ciki yasa ubangiji ta'ala bai zai kama ka ba to da ka mun yake nufi da ayan ba don hukuncin da ya riga ya cewa an halatta ganima da kuma karban fansa wajen wanda aka riba tsoba kuma Allah ya yi hukuncin cewa in kai ijtihadi kai kuskure ba zai kama ka da laifi ba da ya saukar musu da azaba mai girma to ka ga lamarin ba bane kuma suna da wani ba su san gaibu ba sun yi ijtihadi ko da ba su dace ba dai to Allah ta'ala ba zai kama su da wani wato ainihin laifi ba to wannan ya faru kafin a halatta karban kafin a bayyana da halatta karban fansa amma tuntunin Allah ya san halal ne to daga ba Allah ta'ala ya saukar a cikin suratu Muhammad yace fa idza laqitum allatheena kafaru fa darbar riqab hatta idza akhantumuhum fa shuddul wathaqa fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta tab'a alharbu awdara idan kuka hadu da kafurai makiya Allah to ku bugi wuyan su dana ku kakkashe su ku dinga sassare wuyan su kawai inda kuka hadu a wajen yaki har sai kun musu tilis shine hatta idza akhantumuhum kun kakkashe su da yawa to fa in fashuddul wasaqa ku kyautata ku tsananta daure su wanda kuka kare su a wurin yaki ne ku daddaure su to shikenan fa imma mannan ba'du wa imma fida'an in kun ga dama ku sake su ko ko bokar ko karba in kuma kun ga dama ku ce ku kawo kuɗi kafin ku fansa ba kuwa ku ce ku fanshi kanku kafin a sake ku in kun ga dama ku kashe kuna da zaɓi guda uku amma nan daga baya ne aka ba da wannan zaɓi saboda mai a lokacin an yi yaƙin Badar an yi yaƙin Uhud an yi azab kaga an riga an ji musu ciwo yanzu ko an ce su ba da fansa ba wani ƙarfin da suke da shi Allah ta'ala sai ba da wannan zaɓi a ciki yace hatta ka ba habu wa zara kuma har a daina yaƙi a duniya wannan shi ne hukuncin wanda aka ribato a wajen yaƙi ko a sake su kawai haka kawai kyauta ko su fanshi kansu ko a kashe su har yaƙi ya sauke nauye-nauyensa ma'ana har a daina yaƙi shi ko yaƙi ba a daina shi sai duniya ta zo tashi saboda alhaji wani alhaji ma ziyadi ila qiyamis sa'a har duniya ta tashi akwai jihadi saboda haka ubangiji ta'ala bai azabtar da su ba bai kama su da laifin ba saboda ijtihadi suka yi ba wai sun saba wa ayar alqur'ani ba ne ko wani wahayi da Allah ta'ala ya saukar ba shi yasa sai tsale su to sai ubangiji ta'ala ya ce fakulu mimma ghanimtum
halalan tayyiba wattaqullah inna allaha ghafurur rahim
ubangiji ta'ala da fakulu ku ci mimma ghanimtum daga abin da kuka samu na ghanima halalan halal tayyiban bi ta'i wattaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin sa inna allaha ghafurur Allah mai gafara ne ya gafarta muku rahimu kuma mai tausayi ne ya tausaya muku ya halatta ku ci ganima to da can kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cin ganima na yaki kawai idan an yi yaki za a tara ganima sai a sa mata wuta idan wuta cinye ta to yaki ya kyau kenan ba matsala an karfi jihadi idan kuma wuta bata cinye ba to akwai matsala sai an bincika mai matsala kuma ne yasa ci wani abu na ganima sai ya dawo da shi kafin wuta ta cinye amma ba mai amfani da kayan ganima to amma daga ba ubangiji ta lace fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci ku sha daga abunda ku ci halal malal tayyiban mai daɗi daga abunda kuka ɗiba to na ganima abun da ake bukata kawai wattaqullah ku ji tsoron Allah kar ku saci ganima kar ku wuce gona da iri kar ku keta dokokin yaƙi wanda kashe yara ƙanana da mata inda ba yaƙi su kai ba kar a yi kisan musula gunduwa-gunduwa a kiyaye dokokin Allah a wajen yaƙin a yi yaƙin kuma fi sabilillahi in an yi haka ganima halal malak ya halatta a ci Allah ya ji tausayin bayansa tunda sun ba da rayuwarsu ga addini ba su da lokacin zuwa neman kuɗi to duk abin da suka kwato a wajen kafirin halal ne su fi kawai su kuma hanyar samun kuɗinsu kenan ke sa manzo sun ake cewa ju'ila rizqi tahta dhilli sayfi an sanya arziki na karkashin inuwar takobi na a je yaki a samo ganima shikenan kuwa a bashi ya je kuma wato ainihin ya ta tafi ne ya ta ainihin sun gulla gidansa hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzo sun ake wujitu khamsan lam yuta'unna ahadun min al-anbiya'i qabli an bani abuwa guda biyar ba a ba wai daga cikin annabawa ba kafina nusirtu bi rubi masirata shahri an taimake ni da razani tafiyan wata daya tsakanina da abokin gabana to zai ji tsoro in yaji ina tahowa ko da wata ɗaya ne tafiyar wata ɗaya ne banda tana in bai kai ba wannan ne kada ya kaba daga cikin annabawa sannan wa uhilla li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli an halatta min da ganima ba wanda aka halatta cin ganima a cikin annabawa sai ni saboda haka wannan daga cikin khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi sannan wa ju'ila li al-ardu masjidan wa tahura an sanya min kasa ta zama wurin sallah kuma wurin yin limama sauran addinai sai dai ka je coci kai ibada ba za ka yi gida ba ko bai'a mun kuma kowa a masallaci mun sallah ta gama ko a idan ka ko a dakin ka ko a kasuwar ka ko a hanya ko a gona zaka yi sallah nan ma masallaci sannan baka samu ruwa baka yi taimama kai taimama an halaka maka sannan yace wa uitu shafa'a an bani ceto al shafa'atul kubra babban ceto wanda za ya farfaje al kiyama sannan kuma wa awakan annabi yuqabbu ila qaumihi khassatan wa buyitu ila an-nasi amat ko ne annabi yana aiko shi zuwa ga kabilansa ko mutanen garin su kawai ni kuma aka aiko ni zuwa ga mutane gaba daya barna hadda ajali to wannan ake manci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan shi kadai zai nuna maka matsayin sa sai Allah ta'ala ya ce
ya ayyuhan nabiy qul liman fi aydikum min al-asra ya'lamillahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim
bangiji taala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kul ka fada liman fi aidikum da wanda suke hannayen ku wanda suka shiga hannun ku min al-asra daga ribatar dunya ka gaya musu in ya alamillahu fi qulubikum khairan in Allah ya san akwai alkhairi a cikin zukatanku akwai imani akwai ikhlasi to yusikum khairan mimma ukhidha minkum Allah zai ba ku mafi alkhairi daga abin da aka karba daga wurin ku na fansa don wasu sun yi korafi an karbe kuɗi da yawa a wurin Allah ta ala ce to tunda wasu sun yi imani daga baya idan har sun yi imani kuma tsakaninsu da Allah to Allah zai miyar musu fiye da abin da aka karba a wajen fansa sannan wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku laifuffukan da kuka yi a baya na yaƙan musulunci da musulmi da kafirci da kuka yi a miyar muku da abin da aka karba fiye da shi sannan kuma a gafarta muku kun ga ya zama mafi alkhairi ke nan wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ya gafarta muku kuma ya ji tausayin matukar kun yi imani wannan ayan ta sauka akan wa'inda aka ribato a yaki musamman Abdullahi bin Abbas wa'inda aka ribato a yakin Badar da aka kamo su gaba daya akwai Abbas a ciki Abbas babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Abbas bin Abdul Muttalib dan uwan babansa shikenan sai aka ce ya nemo kuɗi ya zo ya fanshi kansa ko ya fanshi ƴaƴan ɗan uwansa guda biyu shine Uqayl da Nawfal ya je ya fanshe su ya nemo kuɗi ya fanshe su shikenan sai ya Muhammad taraktani atakaffafu Quraishan ma baqi yanzu kana son in bada kuɗi na fanshi kaina da ƴan uwana sannan in dawo ina bara a cikin Quraishawa ya zama bani da kokobo ko kuma ya sallai tarakkani a takaffafu Quraishan ma baqi ka bar ni fa bani da titi bani da komai ina bara wajen Quraishawa ina na samu kuɗi da zan fanshi kaina da kuma abin da zan fanshi wato ainihin ƴan uwana wato ina bada uzurin cewa fa bai da shi babban manzala ta sama Abdullahi bin Abbas baban Abdullahi bin Abbas kamar yana son kenan a ce an dauke masa to sai manzala kuma sai yace masa ina zinarin da ka bawa ummul fabdi lokacin da zaka fita ba kana da kuɗi ba ka bata ta koye maka da ka zo fita ka ce mata in ni ban san abin da zai faru da ni ba a wajen yaƙi nan ban san ya zan kasance ba idan na mutu ka ce mata in na mutu to ki amfani da kuɗin ke da iyalan ki da ke da ƴaƴan ki haka ka gaya mata in ka dawo kuma zaka karbi kayan ka to ina wannan kuɗin kake baka da kuɗi ina suke maza kuma da ya gaya masa kawai shikenan sai ce ma yujiri ka waya kaya maka domin dai ya san daga shi sai wannan matan su kai yace waya gaya maka sai ce akhbarani rabbi ta'ala yace ubangiji na ta'ala shi ya gaya mai ka boye kuɗi akwai kuɗin da ka boye shikin zai ce ashhadu annaka sadiqun wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah yace wallahi na yi da kai gaskiya kai mai gaskiya ne na yadda da gaske kai annabi ne na shaida babu wata da gaskiya sai Allah kuma na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah shike nan daga nayi musulunci na shaida kai manzon Allah yace wallahi babu wanda ya sanna ba ma sanin kudin nan duk gani sai ita yace babu wanda ya sani kuma a cikin duhun dare na bata a cikin duhun dare to kaga wannan wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala idan a ce matsala sama ya san gaibu sai ka ya san gaibun da Allah ya sanar da shi idan wannan ne gaibu ne amma Allah ne ya gaya ka ga akwai rafi Allah ta'ala ne ya gaya da Allah bai gaya ba to bai sani ba saboda haka bai san gaibu ba amma Allah ya gaya masa gaibu to ya san wannan gaibun da Allah ya sanar da shi shikenan ka fita daga rikici shikenan daga nan sai aka ce ya kawo ukiya 20 ya banshi kansa ukiya 20 shine dirhami 800 ko ce ukiya daya dirhami 40 ne so da aka yi bada dirhami 800 kaga suna da yawa fa yanzu za a je safa su da jira shikenan Abbas yace da aka karbi wannan kudin a wuri na sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce to gashi na musulunta kuma an zo an karbi kudi na har ukiya 40 kamar yar mini da su mana kamar yar mini da wannan kudin na mana dirhami 800 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan miyar maka ba ai ka zo ya kan musulmi ne aka kama ka kowa kuma ya fanshi kansa wanda aka kama kai ma za ka fanshi kanka ne ba zan miyar maka shikenan manzon Allah yake miyar maka to amma kar ku manta ubangiji ta Allah yake in ya alami Allahu fi qulubikum khairan yutukum khairan bima ukiza bin idan Allah ya san imanin ka da gaske kake yi to Allah zai miyar maka mafi alkhairi fi da abin da aka karba a wurin ka sannan kuma zai gafarta maka wayan gafir da ku shikenan Abbas daga baya sai yace fa abdana li Allahu biha 20 abdan kulluhum tajirun ma li fi yadi yace sai Allah ya canja mini daga ukiya 20 dinnan Allah ya bani bayi guda 20 kaga kowane bawa ɗaya kuwa ina ji yafi ukiya 100 yace kuma bawan kowa dan kasuwa ne kuma akwai dukiya na a hannunsa yana mini kasuwanci kamar a ce Allah baka ƙurarrun 'yan kasuwa guda 20 suna nema maka kuɗi kowa akwai babban jari a hannunsa ya ce to Allah ya canja min da ƙuƙiya 20 da na bayar saboda na musulunta na yi ikhlasi na kyautata imanina sai aka bani bayi guda 20 kuma kowa ƙurarre a kasuwanci kuma kowanne yana da jari nawa da yake juya kaga ko jarin kowanne da ya fi ƙuƙiya 20 to kaga Allah ya musanya masa kenan shine Allah ya ce in dai akwai alkhairi a zukatan ku to Allah zai musanya muku abin da yafi wannan kuma zai gafarta muku sannan sai yake kuma ma'ama arju min maghfiratillahi azza wajal tare da kuma abin da nake tsammani na gafaran Allah subhanahu wataala doriya akan kuɗi na da aka dawo da su kuma aka nini kamin su to da haka in ubangiji ta Allah ya ce kai abu kai kawai ka dogara ga Allah ka fidda zakka ka bayar shi ya baka ka kasa 40 ka bada kashi daya in ya tashi miyar maka ne maka miji 700 zai miyar maka 700 ko fiye da 700 ma amma kaje za ka yi wayo a kai ba za ka bayar ba a kudin ka waye sai kai ta shan wahala ka bayar sadaka fi sabilillahi duk abin da Allah ya ba maka kai kai ka wa iyalinka ka yalwata musu ubangiji ka Allah sai yalwata maka in ko ka yi kace da Allah ka da to sai a ga me baka waje zai baka ko ya baka ba za su yi albarkawa ko ya baka ba mai albarka zai baka ba amma in kana bayarwa Allah zai baka mai albarka to abinda Abdullahi ibn Abi al-Abbas ya samu ke to da haka ga musulunci ya samu kuma Allah ne masa da dukiyarsa sai Allah ta'ala ya ce
خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم
ubangiji ta Allah ce ka gari bata sunnan wanda suka zo suke nuna cewa sun musulunta Allah ta'ala ce in da gaske suke yi zai miyar musu fiye da abin da aka karba kuma zai gafarta musu to sai kuma yace wa in yuridu khiyanaka ka yan kusa son su haƙi sai ka ne ba gaskiya ba ne musulunci da suka yi to faqad kanu laha min qabl to sai sun yi haƙi Allah kafin nan kafin yakin Badar ba su yi kafirci ba ne wasu cutar da musulunci ma da su ne musu kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su yi wannan haicin amma fa amkana minhu Allah ta'ala ya samu Allah ta'ala ya kama su ya ba mu'mine dama na kashe su shine ma'anar fa amkana minhu Allah ya ba mu'mine dama su kashe su a yakin bada to da ba su yi haicin bane sannan abu abun da ya faru da su ya faru da su a yakin badar to yanzu ma sun ce za su sake haicin za a maimaita musu na yakin badar Ubangiji ta lafi wallahu alimun Allah masadiri ya san abin da ke cikin zukatansu kuma ya san halin da suke ciki ya san shirin da suke yi sannan hakimun mai hikima ne a wajen wato ainihin hukuncinsa a karfifan san su yi haicin su gani wa in uttum uduna in kuka sake yi sai mu koma Ubangiji ta lafi sake dandana musu wato ainihin kotsan to wannan Ubangiji subhanahu wataala yana kwantarwa da manzo Allah sama kai da bin hankali cewa ko da yayi shakkan wasu daga cikin su kar ya damu kar ya daga hankalinsa duk wanda yazo ya bayyana da musulunci sauke shi musulunci idan ya haince ka to ni zan yi maganin sa inji Ubangiji subhanahu wataala don da ko yakin yayi da awan imani kuma ba mu'minin bane munafiki ne to akwai abin da ya faru a baya a yakin badar kakkashe su da kuka dinga yi da kuma ribace wasu to shi ma zai iya sake maimaituwa saboda haka da sun yi kafirci sun yi haince kafin badar sannan aka kama su saboda haka akwai kisa akwai kamo fariqan tafatulun wa fariqan wa tasruna fariqa saboda haka kuna kashe wasu jama'a wa tasruna fariqa kuna ribato wasu saboda haka wannan zai faru wannan an ce ta sauka akan shi Abdullahi bin Abbas da kuma jama'ansa daga cikin wanda suka bayyana da musulunci to amma kaga shi Abdullahi bin Abbas da ya tsira shi ya kyautata musuluncinsa domin dukkanin su sun ce lanansahannaka ya rasulullah wallahi ya rasulullah zamu kyautata imanin mu zamu yi maka biyayya zamu yi kaza kaza duk sun faɗi wannan to shikenan ubangiji subhanahu wataala yace to abassu a yanda suke a zahiri mu gani za su koma wajen mutanen su su shirya su taimake su don su yaki musulmi ko kuma ya don sun ce lanansahannaka ala qaumika saboda haka ba za mu yi wa mutanenka biyayya kai za mu yi wa biyayya mu taimake ka a ci galba a kan Qurayshawa don da gaske suke shi kenan Allah zai ba su alkhairin da yake zai ba su in kuma sun haici Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala mai hukuma ne wasu malayan suka ce ta sauka a kan Abdullahi ibn Abi Sarh al-Katib yayin da ya ridda bayan ya ce ya musulunta an dale shi kuma daga baya zai ridda to shine aka saukar da wannan ayan bayan da zaka kuma cewa Allah subhanahu wataala idan mutum ya zo ya yi ya bayyana da musulunci kuma ba da gaske yake ba a zuciyarsa don ya koyo wani bai zai koyo Allah subhanahu wataala akwai zaka samu yanzu wasu suna zuwa masallaci suna musulunta mutum ya musulunta wannan masallacin a tara masa taimako sai je wani masallacin ma ya musulunta a tara masa taimako kaga ba don Allah bane musulunci ƙarya yake kawai don a tara masa ko masallaci masallaci baran nan ta faru masallacin anguwar mu wani ya musulunta kuka ba shi kalmar musulunci ni ya musulunta da shi sai sake tafiya inda muke tafsiri cikin azumi inda muke tafsiri a yola shige nan can ma sai zo zai karbi musulunci aka ce ga wanda zai musulunta sai ce bismillah ni ban gane shi ba sai malam Ibrahim ya gane shi yace ai wannan ya musulunta jiha na masallaci yace ai ka riga ka zama musulmi kawai sai na ce shi ne aka ce shi ne lalle shi ne sai aka ce to zauna da ya zauna muna fara tafsiri ya dan rakuba kawai sai suna da ya gudu kawai kar a sake gani su kaga wannan musulunci ba don Allah bane ana samun jiwa irin su don kana haƙintan Allah kana haƙintan musulmi Allah ta'ala yana ganin ka duk wannan musulunci ba don Allah bane to bai sai koyo Allah ba kuma Allah ta'ala zai maganin sa in za ka hukunta addini ka karba saboda Allah amma ba don abun duniya ba ba addini don duniya sai Allah ta'ala ya ce mai
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
بَنْجَجِ تَعْلَاتِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سَبَّذْ وَدَنَّ سُكَيْ إِيمَانِي وهاجروا suka yi hijira daga Makka zuwa Madina a zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga wani gari na kafirci suka dawo Madina wajahadu suka yi jihadi don daukaka addinin Allah bi amwalihim da dukiyoyin su suka ba da dukiyoyin su aka dinga gina addini masallaci aka dinga shirya mutane suna tafiya yaki suka shirya wa kansu suma wa anfusihim kuma suka yi jihadi da kawunan su da kansu suka je suka bada dinanan su fi sabilillahi don daukaka addinin Allah kaga masu irin wannan halin bayin Allah da gari kenan bangare ta Allah ce wallazina awaw da wayanda suka tattaro ko suka sauki wayanda suka yi hijira daga Makkah a Madina sune ansarawa wayanda ana ce musu muhajirun wanda suka yi hijira daga Makkah zuwa Madina to wallazina awo da wanda suka taro su ma'ana suka karbi bakuncin su wa nasaru kuma suka taimake su suka ba su abinci suka ba su wurin zama suka musu duk abin da ya kamata dan gari yayi wa bako ko sama da haka Allah ta'ala ce ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wa inna shakin su majibin ta al'amuran shashi wato shakin suna son shashi muhajirin suna son ansarawa ansarawa suna son muhajirin wannan kuma hanya ce ta tafiya aljanna almutahabbuna fillahi fi dhillil arshi yawma la dhilla illa dhillu duk wanda suke son juna saboda Allah to suna cikin inuwan al'arshi ranar alkiyama ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa ranar da ake shiga tashin hankali da zufa da bakin ciki su ko suna cikin AC na inuwan al'arshi to kaga muhajirun da ansar sun so juna sun kaunaci juna wallazina amanu Allah ta'ala ce waɗanda suka yi imani wa lam yuhajiru amma ba su yi hijira ba malakum min walayatihim bi shay'in malakum min shay'in ba ku da komai min walayati daga jami'in al'amuran hatta yuhajiru sai sun yi hijira su ne larabawan ƙauye ƙauye wanda suka musulunta ba su dawo Madina ba to fa ba su da ganima babu gado tsakanin ku da su ba wani jami'in al'amuran da za ku yi sai sun yi hijira domin a lokacin hijira wajibi ne ka bar garin kafirci ka dawo wajen manzo Allah kuma don ana son a haɗa daula ta musulunci ana so a haɗa ƙarfin musulmi a wuri ɗaya to da yan kafirai za su kawo musu hari su tsoro su ma duk inda suka tinkara kuma a ji tsoron su to in ka je ka makale a wani wuri ka rage wa musulmi ƙarfi aka ce to wayannan ba ku da wani abu na jikin kansu ku tare su ji da kansu kawai amma wa in istansarukum idan suka nemi taimakon ku fi dini wajen yaƙi don ɗaukaka addinin Allah wasu kafirai suka zo za su yaƙe su suka ce a kawo musu sauki a taimake su to fa alaikum an-nasru wajibin ku ne ku taimaka musu dole ku je ku haɗu ku yaƙi wannan kafirai tunda akwai ɗaukaka addini a cikin sa illa ala qaumi sai dai idan yaƙi ne tsakanin su da mutanen da bainakum wa bainahum mithaqun tsakanin ku da su akwai alƙawari babu yaƙi a to wannan ba za ku taimake su ba ce a wannan ba yaƙi tsakanin mu da su domin akwai da aka kulle yarjejeniya ba yaƙi to musulmi ba ya taɓa wannan alƙawari to in su ne za su yi faɗa da su to wannan ya zuje can su yi faɗa da su sai masu kulle wannan yarjejeniya ba amma a nan kamar kulle yarjejeniya da su ba za a yi yaƙi da su ba za a taimaki wa'innan ba wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abu da kuke aikata ko na gari kai ko na sharri ko na alkhairi ubangiji ta'ala ya sani Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillahi da waɗanda aka samu a garin Madina suka karɓi baƙuncin waɗanda suka yi hijira su ne ansar dukkanin su sashin su masoya shashi ɓangare na son ɓangare saboda musulunci ya haɗa su akwai yankuwantaka ta musulunci a tsakanin su a cikin suratul hashar ubangiji ta lati wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wadanda wato suka zauna a garin Madina sune ansarawa suka riki imani suka rungumi imani to suna son wadanda suka yi hijira zuwa gare su gashi dai sun kawo maka damuwa ne sun kawo maka matsala amma kuma murna suke suna son su yahibu na manhajar ilayhi wala yajuna fi zurin hajatan basu da wani iyashi ko hasada da suke ji a zuciyarsu dangane da abin da ake ba muhajirin ko dangane da su zauna a gidansu su ci abinci su ba su sai sun takura musu ba an raba ganiman banun nadir aka bawa muhajirin ba a bawa ansara ba amma ba su yi haushin komai ba saboda wa'annan baki ne wannan yan gari ne aka hana yan gari amma ba abin da suka ji Allah ta'ala yake suna fifita ayuwa yan uwansu muhajirin wanda suka yi hijira alheri fiye da su suna fifita su a hana su a ba wa'annan din ya mutu saboda imani Allah ta'ala yake duk wanda aka kiyaye shi ruwan kansa to wannan sune masu rabbanta duk wanda bai zama ruwaci ba to ya rabbanta duniya da lahira to kaga wa'annan imanin su bai karfi yanzu fa kamar lokacin da ake boko haram ne kana da wani kana dan fama da tafininka to shi an koyan uwanka su zo daga can kasar Borno kawai mutum 10 ko 20 su zo su jibba gidanka kaga tashi hankali ya same ka ai in ba mai imani ba a shi baka ba zai kawai sai ba ce kai ni bara iya zama ka ni sai yi gaba amma su murna suke yi murna suke har manzo su ya hada yan uwan taka tsakanin sai ka raba gidanka biyu ka ce to kai zauna a nan rabi ni ina rabi gonanka biyu noma rabi dan noma rabi ya wani aishe ni abin duniya tabawa ne ga kasuwanci da nake yi na kaka biyu jari na dau rabi ni dau rabi ka baro matanka a can nan kuma ba ka samu mata aure ba to mata na guda biyu ka duba wacce ka fi so a ciki in sake in ta gama idda ka aura ni in rike daya ka duba irin wannan yan uwanta ka haka suka dinga yi maza ta hada Abdurrahman bin Auf da Sa'd bin Mu'az Sa'd bin Mu'az ya masa kallon dukiyansa duk dukiya na riba duna ba ka rabi sannan mata na kuma ka zo ka duba ka zaba ba fa dan sake da ka aura ba ka sanan su zo ka kalla ka kalla ka zaba wacce ta maka dan sake ta in sai idda ka aura ni sai ni rike sai haka ya ga masa sai ce masa barakallahu fi malika wa ahlika walakin dudani ala su ita Allah wa dukiyanka da iyalanka albarka ni dan kasuwa ne nuna mini hanyar kasuwa ka nuna masa hanyar kasuwa dinga kasuwa da yare zai aure gida kuma yayi kudi yafi ma sabai da yawa to kaga wannan imani ne imani to haka sabai su to shi yasa Allah ta'ala yake jinjina musu yayi ta jinjina musu kuma ubangiji subhanahu wataala yayi ta musu alƙawarin aljanna aljanna za su je su watsu a can kamar da anan duniya suka rungumi juna ba'dhum awliya'u ba'dhi shashin su majibinta al'amuran shashi ne masu son juna ne almaru ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so ranar kiyama haka Allah ta'ala zai je hada su wato ainihin a aljanna ubangiji ta'ala yake wadanda suka yi imani ba su yi hijira ba kuma to wannan kan fa ba ku da wani jibinta al'amuran su har sai sun yi hijira sun dawo Madina zai fi tafa ma da kansu ba gado tsakanin mu da su amma kaga da tsakanin mu a muhajirun da ansar in wani ya mutu wani zai gaji wani an hada yan bi an hada kai yan taka da kai ko ba su da rabo a ganima in an ciwo ganima san da suna can garuruwan su zo su ka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangi ta lati amma in sun nemi taimakon ku za su yaki kafurai ku je sai dai in kafuran nan dama ba yaki tsakanin ku da su ku riga kun kullu alƙawari to kar ku warware wannan alƙawari kar ku yaki wa intan kafurin har sai in su suka warware alƙawarin sannan wato ainihin ku yake su to bangini ta lati wallazina kafaru
wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير
بنجي تعالى والذين كفروا وأن سك كافرتا كافرين كنن بعضهم شاش سو أولياء بعض مجبن تا الأمر شاش شاش سنا تيمكن شاش سو هكا سكي سنا ده حقين كي لو كاركو يتجد وما كو حد نابو كم in su hada kai kuma ku hada kai wa qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kaf ku yaki mushrikai gabaɗayan ku kamar yadda su ma suke hada kai suna yakan ku gabaɗayan su kada ku rarraba wannan yayi can wannan yayi can ba za ku shiga ba kan abokanin gaba kuma wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd Allah ta'ala ce wadanda suka kafurta shakin su suna jibinta al'amuran shaki shakin su masoya shaki ne illa tafalu idan ba ku yi haka ba ku baku hada kanku ba wajen yakan kafuran to ta kun fitnatu fil ardh za a samu fitina a bayan ƙasa, za a samu ɓarna, musulmi za su yi rauni, kafirai za su yi ƙarfi, wa fasadun kabir, da kuma ɓarna mai yawa, shirka zai yaɗu da kafirci ya yi ƙarfi a duniya da sabon Allah. To da haka ku haɗa kan hukuma. Wasu malamai suka ce duk a Qur'ani bayan da aka ce ai koyi da kafirai sai anan. Aka ce kafirai suna haɗa kansu, suna son juna, to kuma ku yi irin haka. Haka kenan kamar sun fi musulman haɗin kai ko? A can ka lura hakan ne yayi. Ko ƙungiyoyinsu za ka gani? Ƙungiyoyinsu suna da ƙungiya ɗaya mai ƙarfi. In ka taɓa wani a cikinsu ka taɓa, in ka taɓa wannan ƙungiyan. Ko ba haka ba ne? To musulmi wacce ƙungiya ce guda ɗaya take haɗa su? Sai dai a suna. Sai dai suna. Amma ba ƙungiya ɗaya take haɗa su wanda in an ce hayya ala jihad, ku tashi mu tafi za su tashi. Suna yi wa shugaba ɗaya biyayya babu shi. Masu suna da wannan. Ba ka ga da aka zo zaɓe 2023 ne ko? Suka iya haɗa kansu yadda suka zo suka zaɓi wanda suke so. Saboda suna da shugabanci, suna da haɗin kai. Saboda haka kar ku yi irin wannan, ku yi koyi da su irin wannan. Kuma ku haɗa kanku, addinin ku yana kiran ku zuwa ga haɗin kai. Wa tashimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ku haɗa kanku gaba ɗaya kar ku rarraba. Ba ka gani tarayyar Turai, Turawan yamma sun haɗa kansu gaba ɗaya. Sun dunkule in ba daga baya da wannan ta fita ba, UK ta fita ba. Ma a haɗe suke ko da ta fitan sauran ƙasashen har yanzu kansu haɗe. Kuma ko ta fita daga tarayyar Turai dai tana cikin NATO. To da haka in an zo yaƙi dai tana cikin wannan ƙungiya ta haɗin kai ta yaƙan wasu waɗanda ba su ba. To da haka suna iya ka taɓa su to ka taɓa wannan helfin NATO ɗin. Saboda haka a suna nan sun haɗa kansu. Ko rashi da take faɗa da Amerika, ai idan musulmi ne suna haɗa kansu ai. Idan musulmi ne za a cutar da addinin musulunci, duk ƙarya ne a baki ne kawai. Amma za su bi hanyar da za su cutar da musulmi, duk ɗaya suke. Saboda haka al-kufru millatun wahida. Kafirci addini ne ƙwaya ɗaya. Saboda haka suna nan sun haɗa kansu kawai. Shi yasa suke da ƙarfi a duniya. Amma musulmi ba su da wani abu da yake haɗa kansu. An riga an bar wannan hanya. To duk wanda yake haɗa kai da kafirai ba da musulmi ba, Allah ta'ala zai tashe shi da su. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Duk wanda yake jiɗintan al'amuran yake nuna musu soyayya, to za a tashe shi da su ranar alƙiyama. Domin yana rage wa musulmi ƙarfi, yana ƙara wasu kuma kafirai ƙarfi. Yana ƙara musu ƙarfi. Da musulmi za su haɗa kansu sun kai biliyan ɗaya da wani abu, da za su zama abin tsoro. Domin akwai taimakon Allah tare da su. Allah zai tsora su akan abokanin gabansu. To amma a tarwatse suke. Bahastu anil adyani fil ardi kulliha wa jubtu biladallahi gharban wa mashriqa wa lam ara kal islami ad'a li ulfatin wa la mithla ahlihi ashadda tafarruqa. Wani ne bincike yace gaba da yamma duk duniyar ne zagaya ta bai ga addinin da yake cewa a haɗa kai irin addinin musulunci ba, amma bai ga masu tsananin rarrabuwan kai irin musulmi ba, sai dai da baki kawai. Amma su kansu a haɗe, in ka taɓa ɗaya to ka taɓa sauran, duk wanda ka taɓa ɗan uwan. To kuma musulmi ne ya kamata a ce an samu haka da su, kuma a farko an samu. Shi yasa suka samu izza, suka samu ɗaukaka, suka ci galba akan abokanin gabansu. Amma daga baya addinin ma bai dawo mutane ba. Babu wani ma yana fifita, in ka ga yadda yake ɓari, yake girmama kafiri ba girmama musulmi haka. In ya gan shi yana ɓari, so yake samu shiga wurinsa. Gani yake wani wayewa ne ma a ce abokaninsa ne ko abokanin hulɗansa ne. Gani yake wayewa ne haka ne. Baya haba-haba da musulmi, ‘yan uwansa sai da wa'inda ba musulmi. Wannan duk rashin addini ne. Saboda haka Allah ta'ala bai yadda da wannan ba, kuma duk wanda yake jiminta al'amuransu zai tashi da surana al-qiyama. Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyama. Mutum yana tare da wanda yake surana al-qiyama, za a tashe shi da su. Anas ibn Malik yace ban taba jin farin ciki kamar randa manzo sallallahu alaihi wasallam, na zama musulmi kamar randa manzo sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Mutum yana tare da wanda yake so, in kana son mutum za ku tashi ranar al-qiyama tare makomar ku ɗaya. Yace wallahi in ban da randa na musulmi ta ban taba jin wani farin ciki kamar wannan. Sai dai fa inni uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi amali. Yace ina son Allah, ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina son Abu Bakr, ina son Umar, ko ina fata in tashi tare da su ko da aiki na bai kai irin nasu ba. kaso bayin Allah nagari fa tashabbahu in lam takunu mithluhum in tashabbaha lir rijali fala koi da bayin Allah nagari ko da ku ba ina sama ba ina sama ku so su Allah zai hada ku tare da su ranar kiyama ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku tashi da bayin Allah ranar kiyama kuman yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa sai ga kaga annabawan Allah ga su siddiqai su Abubakar da Maryam ga shahidai su Hamza Mus'ab da sauran bayin Allah da gari duk su Imam Malik su Imam Shafi in ka bi Allah ka bi manzon Allah ka so bayin Allah da gari to haka Allah ta'ala zai hada ka da su za ku tashi ranar kiyama shine Imam Shafi ya ce uhibbu as-salihin wa lastu minhum dali an ana da bihi shafa ina son mutane kirki duk da ba na cikin su zan samu ceton su Allah ya hada ni tare da su ranar kiyama to ka so bayin Allah da gari Allah ta'ala ya ce idan ba ku hada kai ba to takun fitnatun fil ardi da ta amfi fitna ba da me fitinan shine musulunci zai yi rauni musulmi da su yi rauni kafure da su yi karfi saboda su sun hada kansu ko kuma ba ku hada ba sannan wa fasadun kabirun da kuma barna mai yawa shine shirka da kafurci da munafurci da sabon Allah duk wannan zai bayyana a bayan haka saboda mai saboda musulmi ba su rike addinin su ba su hada wato ainihin kawunan su ba ya zo a hadisi ingantacce hadisin Tirmidhi mazala ta kuma yana cewa idan za ta kuma tarbauna dinahu wa khuluquhu fa zawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wato wanda kuka yadda da addinin sa aqidan sa da dabi'un sa yazo zai nemi yar ku ko aura masa in ba haka ba za a samu fitina da barna mai yawa a bayan kasa fitnatun wa fasadun kabirun aw tarwan aridun kaga kamar dai dai wanda na illa tafatakum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to da haka idan ka dauki yar ka ba wa mushriki to shikenan ka halaka ta kuma ka halaka wanda baya sallah wanda ba musulmi ba to za a samu fitina da barna a bayan kasa kuma ana samun mutane wanda suke wuce suna ba wa kafurai ƴaƴansu saboda kafurin mawadata ne saboda suna da wadata kai a nan ƙasar ma akwai wanda muka sani cewa ya aura wa ƴarsa kirista wanda ba musulmi ba bayan Allah ya haramta cewa la tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum gara ka ba bawa akan ka ba mushriki so da haka addini in ya riba ka da mutum ya halatta aure ahlul kitabi saboda ana ga kana da iko da shi zaka iya musuluntar da ita amma ka dauki yarka ka ba ahlul kitabi ba yin dawo so musulmi abun da kafirai a dunkule suke kuma su ne da su ne wani da haka ba su yi da su addini su ne da kuma su kafirai wani addini wannan ba yahudi wannan ba nasari wannan ba majusi wannan bai bautan gumaka wannan bai bautan wuta wannan bai bautan shanu duk sunan su kafirai a musulunci to idan an zo kuma gado sunan su ɗaya ko ba sunan su ɗaya ba don manzo sun ce la yarisu al muslimu al kafira wa al kafiru al muslim musulmi ba ga da akwai kafiri ba ga da musulmi to il kafiri tsakanin kafiri da kafiri wanda addinin su ba ɗaya ba su kuma akwai gado a tsakanin su kamar ba yahudi zai gaji ba nasare zai gaji ba yahudi wasu malamai suka ce eh saboda ayati ya ce al kufru millatun wahida kafirci addini ne guda ɗaya wasu malamai suka ce a ba yahudi ba zai gaji ba nasare ba nasare ba zai gaji ba yahudi in dai addini ya raba ku ko da ku kafiran ce ba ku gaji juna ba saboda hadisin da manzo kuma yake cewa la ya tawarasu ahlu billatain shatta ma bauta addini biyu daban-daban ba sa gadon juna to da haka in dai addinin ku daban-daban ko kafirai ne duka ba za ku gaji juna ba sai ubangiji ta dace mu
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم
Ubangiji ta'ala ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira daga Makka zuwa Madina ko daga ƙasan kafirci zuwa musulunci wajahadu suka yi jihadi fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah wallazina awau da waɗanda suka taro su suka karɓi bakuntan su wa nasaru suka taimake su ulaika humul mu'minuna haqqan waɗanda su ne mu'minai na gaskiya lahum maghfiratun suna da gafara a wajen ubangijin su wa rizqun karim da kuma arziki mai girma shi ne aljanna muhajirun wal ansar wanda suka yi hijira da wanda suka karbi wanda suka yi hijira suka yi jihadi to dukkanin su ubangiji ta'ala yake ya tanada musu aljanna da gafara kuma sune mu'minai na hakika hijira a yanzu ma akwai hijira kuma akwai jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fatahu makka ya bude garin makka da yaki sai ya ce wa sahaban sa la hijrata ba'da al-fatah walakin jihadun wa niyya babu hijira bayan an bude makka yanzu ba dole sai ka bar makka ka koma madina don ka musulun ka sai dai akwai niyya da kai a zuciyanka na hijira Allah zai baka wannan niyya sannan kuma akwai jihadi zai iya fitta kai daga garin makka ka je wani gari kai yaki sai sake wa idza tumfitum fanfiru in an nemi ku tafi jihadi ku tashi ku tafi jihadi to sannan bayan nan kuma akwai hijira daga garin kafirci zuwa garin musulmi wanda ba makka ba kamar yanzu a ce mutum yana kudancin Najeriya inda babu musulunci yana rayuwa addinin sa baya yiwa yadda ya kamata ko ya musulunta a can cikin kafirai wajibin sa ya kauro ya dawo garin musulmi ko a kudu ya samu garin musulmi ko ya dawo arewa in a wata kasar ne ya kauro ya koma wata kasa wanda ake musulunci wannan hijiran har duniya ta tashi akwai ta sannan kuma in kai musulmi ne kana cikin garin musulmi to har yanzu dai akwai hijira wacce ta zama wajibi a kanka shine ka kaurace wa sabon Allah ka koma zuwa ka da'an Allah domin wanda aka ce su bar garuruwan kafirai su koma garuruwan musulmi don ba za su yi addinin su a wajen mani to kai ma kana cikin garin musulmi kana sabawa Allah to zo kai hijira ka bar sabon Allah ka koma ibada ka koma da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anan al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu me hijira manzo sai yace wanda ya kaurace wa abinda Allah ta'ala ya haramta masa saboda haka ko a cikin dakin Kaaba kake dole ka jisanci sabon Allah ko kana yi tawafi kana kewaye dakin Kaaba to dole kai hijira ba za ka dinga kallon mata ko kana taba jikin mata da gangan ba to kaga kenan hijira har yanzu akwai ta kenan sannan jihadi shi ma akwai shi musamman babban yana nan akan kowa shine ka yaki ranka ka gyara kanka ka zama mutumin kirki dan zasu mai ce al-mujahidu man jahada nafsahu jihadi shine wanda yaki ransa ya gyara kansa in kai ba mutumin kirki bane ka yaki ranka ka zama mutumin kirki wannan shine babban jihadi kuma shine aujabul jihadi jihadin da yafi ko zan ko wanda ya zama wajibi jihadun nan in ka gyara kanka to sai ka tafi sauran jihadin kuma akwai jihadi na yakan kafurai shi ma yana nan har duniya ta tashi in ya shika shurdansa za a yi shi akwai jihadi na isar da sakon Allah ka je nan kai wa'azi ka kunkushi mutane da al-Qur'ani azzalumai da yan bid'a da munafikai da kafirai da waye duka da fasikai ka musu wa'azi Allah ya haramta abu kaza shi ma nan babban jihadi ne akwai jihadi na kauda abubuwa na barna na hizba kuma mai kyau in zaka iya ka canja da hannunka duk wannan jihadi ne ko da haka jihadi nau'i ne daban-daban kuma yana nan har duniya ta tashi akwai to da haka a tsaya a yi jihadi fi sabilillahi to sai ubangiji ta'ala ya ce wanda suka yi wannan Allah ya tanada musu aljanna aljanna ita ce mako masu shine babban abin da mutum yake nema kamar yadda Allah ta yake faɗa cikin suratul tauba yace wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'ada lahum jannatin tajri tahta al-anhar zalika al-fawzul azim ubangiji ta'ala ya ce wanda suka yi shiga musulunci farko sune ainihin al-muhajirun da ansar wanda suka karbi musulunci tun da tsuminsa da wanda suka biyo su daga baya ma ba an hijiran suka musulunta duk Allah ya tanada musu aljanna ya yarda da su sun yarda da Allah Allah ya tanada musu aljanna wanda ƙoramu suke gudana a karkashin su kuma wannan shine babban rabo la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fatihi wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa kullu wa'ada Allahu al-husna saboda haka waɗanda suka yi hijira da farko suka ciyar da dukiyarsu fi sabilillah suka yi jihadi sun fi daraja akan wanda sai daga baya suka yi amma dukkanin su Allah ya ce ya tanada musu aljanna duk yan aljanna ne saboda haka ubangiji subhanahu wataala in kai addini to zai maka sakayya da aljanna Allah ta'ala ce wallazina amanu
min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah inna Allaha bi kulli shay'in 'alim
ubangiji ta lace wallazina amanu min ba'd wanda suka yi imani daga baya bayan an yi hijira an yi wasu yaƙoƙa sai suka zo suka yi imani sannan wahajaru suka yi hijira suka koma madina suka bar garuruwan su wajahadu ma'akum kuma suka yi jihadi tare da ku ku almuhajirun wal ansar suka taimake ku kuka aka je yaƙi tare da su don ɗaukaka addinin Allah fa ulaika minkum wannan suna cikin ku mana ƴan uwan ku ne duk da cewa ba su musulunta da wuri ba yanzu kun zama ɗaya duk wanda ya musulunta ya zama ɗan uwan musulunta saboda haka duk taimakon da ya kamata a yi wa ɗan uwa musulmi a musu wa ulul arhami ma'abota zumunci su ne ƴan uwa na jini babuhun shashin su aula bi babin shi ya fi cancanta ya gaji shaki fi kitabin Allah a cikin hukuncin Allah mun sani cewa da muhajirun suna gadan ansar an hada ka dan gwantaka da mutum to zaka gaje shi zai gaje ka to sai Allah ya saukar da wannan ayin ya soke wancan hukunci yace wa ulul arhami ma abota zumunci sune yan uwa na dini da masu gado da wanda ba a lissafa ba cikin gado su shiga cikin wannan babuhun shakin su aula bi zabi shi fi cancanta ya gaji shaki to da haka mutum ya mutu ƴan uwansa ƴaƴansa iyayensa ƴan kanninsa yayunsa to su gaje shi baffanunsa ƴaƴan baffanunsa amma ba an sarawa ko muhajirun ba an soke wancan hukunci na farko fi kitabillahi ay fi hukumillahi a cikin hukuncin Allah inna Allah bi kulli shay'in alim ubangiji subhanahu wataala masani ne na kowane irin abu a da can din don a karfafa ƴan uwantaka ta musulunci aka shari'anta suna iya gadon juna da musulunci ya karfi kuma sai aka ce to yanzu ba maganan gado da cewa ƴan uwantaka ne na hijira ko wani kulla ƴan uwantaka sai dai gado na ƴan uwantaka ta jini wannan akwai shi har duniya ta tashi shine Allah ta'ala ya bayanin sa dalla-dalla a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya samu dace wannan shine karshe wannan sura wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.